أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس وصدور لعيون الألفاظ مقام بيادها وسوادها أما بعد زامو تشغب دكراتونا للتافن اللمع أتكون أصول الفقهين أبي إسحاق الشيرازي kuma muna tare da dai malamin ababi na uku inda yake bayani akan menene fiqh da kuma menene usulul fiqh to a karatukan da suka gabata mun yi sharhin menene al fiqh da kuma al ahkamut taklifiyya da al wad'iyya gaba daya wa bi iznillahi yau zamu ci gaba da karatu a bayani menene usulul fiqh wanda shine ainihin ma fannin kansa to sai yake cewa faslun wa amma usulul fiqh fa hiya al adillatu allati yabni 'alayha al fiqh al ahkama wa ma yatawassalu bihi ila al-adilla ala sabil al-ijmal yake cewa usulul fiqh shine adilla fa hiya al-adillatu wa to ita ce adilla allati yabni 'alayha al-faqih al-ahkam wacce al-faqih wa to malamin fiqh mujtahidi kenan anan yake gina hukunce akan su wadannan dalilan wa ma yatawassalu zaka iya ce yatawassalu saboda ya koma ga al-faqih din ko kuma kace yutawassalu sai zama mabni li malam yusamma fa'iluhu wanda kuma fa'iluhu annan sananne ne shine al-mujtahid to amma mutafi a waye tawassalu din dai yake cewa ma yatawassalu bihi ila al-adillati ala sabil al-ijmal da abinda shi mujtahidin zai iya isa zuwa ga adilla gare zuwa ga adilla gare su amma dai ala sabil al-ijmal amma dai ta hanyar ijmali wato ba ta hanyar tafsili ba wato ba ya samu dalilin kowane hukunci kai tsaye wanda dalilin yana nuni zuwa ga hukuncin kai tsaye kaman yanzu misali muna da dalili na wajibcin sallah a kauli a fadin Allah subhanahu wataala wa aqimus salat to kaga wannan aqimus salat din dalili ne yanzu aqimus salat dalili ne na nuna cewa sallah wajiba ce to ko amma dalilin nan ba ijmali bane dalili ne tafsili tun daga dalilin nan yana nassi yana nunawa qarara cewa Allah ya wajabta sallah to dalilai tafsilai wato dalilai da suke nuni zuwa ga hukunci kai tsaye mubasharatan su kira su ma da sunan su aqimus salat ko kutiba alaikumus siyam irin waɗannan dalilan ana ce musu dalilai tafsili wato ja'at tilkal adillatu ma za ala sabilit tafsil to amma irin dalilan da ake magana a usulul fiqh ba irin wannan bane bal irin waɗannan dalilan na kowane dalili na nuni zuwa ga hukunci kai tsaye su suna dauko madadi ne daga dalilai na usulai da ake ce ma dalilul ijmali da mu ƙara bayani akai ƙwarai yanda za a gane almuhim yanzu yace usulul fiqh dama asalin usulul fiqh ko a yaren larabci aka ce aslu wato asalin abu ma yubna alaihi ghayruhu shine abinda ake gina wanin sa akan sa sai a ce kaza shine asali na kaza wato shine tushen sa an gane sai a ce tushen gida shine foundation da ake masa ko ba haka ba tushen biciya kowa ya sani shine root din sa to ake tsanka usulul fiqh shi fiqhun su ne a kam din aiko hukunce haramun halalun mubah mandub da sauran su mun karanta su a wannan lokacin to menene tushen su daga ina ake samu dalilin cewa kaza haramun ne dalilin cewa kaza a mubahi ne ko halal ne to tushen wannan fiqhun su ake ce ma usulul fiqh ai shine kuma ake karantar da shi a cikin fannin dan haka sai sai ake cewa adilla din dan haka shi usulul fiqh kansa su ne adillan nan wato dalilan nan dai waɗanda akan su ake gina waɗannan hukunce-hukuncen nan da ake cewa an gane amma fa wannan dalilin da ake magana ba dalili tafsili bane ba irin dalilin da yana nuni ga hukunci kai tsaye bane a'a dalili ijmali ne wato dalili ne a dunkule an nufi da adunkule anan gashi adunkule gashi babban dalili ko ka'ida ce babba wacce a cikin ta akwai da yawan tafasil da yawa a ciki misalin da zai bayyana mana abin da zamu fahimta mun kawo misali na dalili tafsili dazu irin misalin ko Allah ya ce wai harrimat alaikumul maitatu to Allah ya haramta muku mushi kaga yanzu mun san cewa mushi haramun ne da kauli da wannan ayar ko ba haka ba naka ayar nan ta nuna haramcin mushi kai tsaye to wannan dalilin ayan nan akan haramcin mushe ya sa ayan nan ya zama me ya zama dalili tafsili wato tafsili pilla pilla to amma shi irin dalilin da ake ce ma dalilin usulul fiqi ana ce masa ijmali irin in ce maka al-amru yaqtadil wujub malamin usulul fiqi wato aikin sa shine zai hidimta wa nassin qur'ani da nassin sunna wanda suka sauka da yaren larabci ta hanyar me ta hanyar komawa ga asalin yaren larabcin gurin larabawa ko ya san ya suke fahimtan kalmomin larabcin da aka sauke qur'ani da shi in suka fahimci ka'idoji da yanayin da larabawa suke fahimtan larabci da yanda suke fahimtan maganganun junan su da a haka suke fahimtan maganganu na qur'ani an gane sai su ƙara jonawa da kuma wasu abubuwan da ake ce ma al-ahkam min haythu at-tasawwur shine me su fahimci a shari'an Allah shi haram ya matsayin sa shi wajibi ya matsayin sa shi mandubi ya matsayin sa an gane wannan duka bayan sun riga sun fahimci cewa qur'anin nan daga Allah ya sauka kuma wanda Allah ya aiko din shine manzon Allah to anan sai kaji ana ce maka cewa usulul fiqi yana neman madadi daga ilimi uku tauhidi da hukunce hukunce wanda shine fiqhu da kuma mai yaren larabci to yanda usulul fiqi ke neman madadi daga fannoni uku nan sune nayi bayanin su kenan dazu aje a gane yanda larabawa suke fahimtar maganganun larabcin su a ƙara gane cewa a hukunci ko a shar'ance shi wajibi ga yadda ake tasawurin sa ga yanda ake fahimtan sa shi mubahi shi mandubi ga yadda suke sai kuma bayan duk waɗannan biyun a fahimci cewa wannan abun daga Allah yake Qur'ani daga sunna kuma Allah shine mahalicci shi kuma waye wajaba ayi wa bauta shi kuma ya wajaba in yayi umurni abi to waɗannan a dunkule kenan yanda usulul fiqi ke neman madadi daga wannan fannoni uku din to shi usuli misali ya tashi yaje istiqra'i me muke nufi da istiqra'i ka bibiya abu ɗaya 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 abu mai yawa ne sai ka bi shi ɗaya 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 har ka kai ƙarshen sa ko ka bi mafi yawan sa sai ka samu ka cira masa hukunci ko ammi ka cire masa hukunci wato da zai shafi kowa misali ka zo a Najeriya an gane ka sauka a Kano kaga dai mafi yawan mutanen Kano a masu bakacin fata ne kauce Katsina ka tsara ganin haka ka zo Lagos ka je kaga haka ka je Ibadan ka je kaga haka ka je Abia ka je kaga haka ka je Kaduna sai ka muna da nawa muna da wato jahohi 36 a Najeriya sai a kalla ka bi jahohi 30 kaga mafi yawan mutane a jahohin nan duk bakace ne ko to sai ka cire hukunci ka ce to mutanen Najeriya bakacin mutane ne ba farare ba bai baye ne ba farare ba kaga abinda kai na farko na bibiya bibiyan nan shi ake kira a ilimi istiqra to in ka bibiye wato mai sunan shi mutanen Najeriya gaba daya wanda dama wannan na da wuya amma muqaddara mu ce ka bibiye kasashen Najeriya gaba daya wato jihohin Najeriya gaba daya 36 din to sai a ce abinda kai din istiqra'i tam ne ka bibiye gaba daya state din Najeriya idan kuma a 30 kai ko kuma 25 ta ce to istiqra'i naqis ne an gane bai cika ba amma duk da haka zaka yi cira hukuncin cewa dai wannan dai na nuna daiwa ko ba komai dai mafi yawan mutanen Najeriya bai baye ne to wannan shine abin da nake so in ce akan istiqra'i to ba usuli in ya tashi sai ya bibiyi larabawa ya gane ya suke fahimtan kalmomi idan balarabe ya umurci balarabe da abu menene wanda aka umurtan ke fahimta daga mai umurnin idan misali babba a larabawa ya cewa na kasa da shi cewa zauna to me hakan ke nufi sai a tambaye balarabe idan babba ya ce ma na kasa da shi zauna me yake nufi sai ce yana lizumta mata yana tilasta masa zama kenan sai ce to idan bai zauna ba kuma fa a ce to in bai zauna ba kan ya cancanci a yi masa bulala ko ya cancanci a yi masa fada ko ya cancanci azaba okay haka kuke fahimta ko in kuka yi umurni sai ce eh to sai ba usule ya ƙara dawowa qur'ani da sunna sai ya bibiye umurce umurcen Allah dama shi ya zo dama ya san Allah duk wanda ba Allah ba dama a kasan Allah yake dan haka kenan Allah shine ke a birbishi wanda ke kuma ba Allah ba yana karkashi ne sai ya bibiyi umurce umurcen Allah da yayi da larabci a Qur'ani sai ciro hukuncin nan da ya fahimta a gun larabawa na cewa idan babba ko na sama da kai yayi umurci yayi maka umurni to dole ka bi idan baka bi ba zaka cancanci azaba sai yazo ya gamu da irin su waqimu salata ko ba haka ba ya gamu da irin su ittaqullaha haqqa tuqatihi sai ga filul amri awamir din Allah subhanahu wataala daban-daban a Qur'ani sai ce to tunda haka ne kenan duk wani umurnin da Allah yayi a Qur'ani yana nufin lazimi a aikata kenan tunda larabawa haka suke nufin suka yi yaran su kuma Qur'ani da larabci aka saukar na aka sai mu cire wata ka'ida mu ce al-amrul mujarradu 'anil qarina yaqtajil wujub duk wani umurnin da muka gani a Qur'ani ko sunna to yana nufin wajibi duk wani musulmi yayi aiki da shi in ba wani dalili ya canza hakan ba kun ga yanda kenan usulai suke bibiyan larabawa suke bibiyan istiqra'i saboda su samu su ciran ad-dalil ijmalin da masu amfani da dalili tafsiri dashi ta aiki da shi wuce wurin cire hukunce hukunce to fitar da wannan ka'idar ta cewa al'amru shi umurni yaqtadil wujub yana nufin wajibi ayi koyi ko ayi aiki da shi shi ake kira al-adillatu ala sabilil ijmal din kaga yanzu mun samu dalili ɗayan da gashi nan a dunkule yake kawai in ce ma duk wani umurni a Qur'ani ka gani to ka san cewa abinda aka umurce ka kai wajibi ne kaga wannan na baka ka'ida to shi yanzu wanda ba usuli ba kaman faqihi kenan sai shi ya rike wannan ka'idan na malami usulul fiqi sai ce to tunda an bani ka'idan cewa duk wani umurni na gani a Qur'ani yana nufin cewa abinda aka yi umurnin da shi wajibi ne sai malamin fiqihu din ba usuli din ba sai malamin fiqihu din ya fara karanta Qur'ani ko ya fara karanta Qur'ani sai ya kai ga waqimus salat sai aqimu kuwa umurni ne fa a to bisa ga ka'idan nan nan da yazo ala sabilil ijmal na cewa duk wani umurni a Qur'ani yana nufin wajibi a aikata to in muka aiwatar da wannan ka'idan nan wa wannan ayat ta aqimus salat zai nuna mana cewa to sallah wajibi ne to sai kaga dalili na aqimus salat akan wajibcin sallah dalili ne tafsili amma daga ina aka dauko dalili tafsilin daga dalili ijmali na malamin usulin da yace duk wani umurni a Qur'ani ko sunna yana nufin wajibi to wannan a takaice shine bayani dalla dalla a fahimtar menene usulul fiqhi da kuma mahangan usulai da kuma matafiyan su da ya suke ciran ka'idan su da kuma me ake nufi da dalili a gun su kuma me ake nufi da dalili amma ta hanyar ijmali wanda yake zuwa a dunkule kuma suna da yawa ka'idojin nan zamu dinga ganin su daya bayan daya idan muna tafiya saboda su ne ake tattauna a ilimin ma annahu yaqtadi at-tahrimi ko ba haka ba al-amru ba'da al-hazri ko annahyu ba'da al-amri duk waɗannan menene zai zama yufidul wujub ne ko yufidul ibaha ne ko yufidul hadar ne haka zamu zo kansu daya bayan daya amma dai yanzu mu gane yanda zamu sura wannan fahimta sai yake ce maka yanzu wal adillatu ha huna shi fa adilla anan wurin wato a wurin malaman usulul fiqi kitabul lahi azza wa jalla shine fa wato zancen Allah subhanahu wataala wa khitabu rasulihi da zancen manzon Allah wato qur'ani da sunna wa af'alihi da ayyukan manzon Allah wa iqrari da duk wani abin da manzon Allah yayi iqrarin sa wato yayi stampin cewa ba laifi ayi wato an yi a gaban sa bai hana ba ko yayi ko kuma ma ya zama yaya ba abin to wannan ake cewa iqrari wa ijma'ul umma da kuma ijma'in malamai malamai kansu ya hadu bakin su ya hadu akan wata mas'ala kace duk gaba ɗan suke wannan hukuncin saka zato shi ma ya zama ne dalili wal qiyasu da kuma qiyasi wannan kuma qiyasi mun yi bayanin cewa ba a amfani da shi sai an rasa guda ukun farko qur'ani da sunna da kuma ijma'i shi kuma dama ba wai kai tsaye ko karazubi ake yin sa ba qiyasin a zamu zo kansa daga baya amma ana nufin mene ana nufin ya zama ga abu ya faru sabo babu hukuncin sa kai tsaye a qur'ani da sunna sarihan qarara to amma akwai wani abu da aka zo da hukuncin sa a Qur'ani da sunna suna da kamammeniya da da wannan sabon abin da babu shi a Qur'ani sai mu ce to zamu ba wannan sabon abin wancan hukuncin wancan dake nan a Qur'ani ko sunna saboda suna kama a wani abin da ake cewa al-illatu abin da ake da shi a can aka halasta ko aka haramta akwai shi a wannan sabon shi ma yanzu misali mutun yazo ga wani sabon drink nan abin sha da aka kawo amma ba sunan sa giya ba yana da wani sunan nasa to amma shi in an shashi yana samari ko ba haka ba to kaga yanzu ba za mu ce wai ga qur'ani yace wannan sabon abin yana haramu bane dan ba za ka taba samu sunan sa qur'ani ba saboda wannan kwanan nan aka yi shi ba aka bashi suna kwanan nan da kuma wani yare ma da ba larabci ba to kaga baka isa ka ce ga nasi a qur'ani yace abu kaza din nan yace maka misali beer kaga beer giya ne ko da ke mu ce wani abu a kaddara mu ce yanzu misali Coca-Cola kaga ba inda zaka samu nasi a qur'ani na cewa Coca-Cola haramun ne amma idan an samu a Coca-Cola mayin da ake samu a giya sai mu ba Coca-Cola hukuncin giya to wannan shi ake ce mu kiyasi wal baqahu ala hukmin asli sannan kuma wanzuwa akan hukuncin al-asl wato al-asl anan wato shine al-bara al-asliya al-bara al-asliya wato hali na al-umma ko mukallafai kafin zuwan shari'a menene halin su da al-qa'idal mustamirran da suke kai shine al-aslu bara'atul a zimma shine asali shine ya zama mutum ba kana fitowa daga mutum na fitowa daga cikin mahaifiyarsa al-asali shine ya zama wato babu da waje ba kansa an gane na haka me yake nufi anan da cewa wannan al-baqawa wanzuwa akan asali shi ma dalili ne ana nufin cewa idan ba mu samu wani dalili ya zo ya haramta ko ya halasta ko ya wajabta ko ya nadabta ko ya karhanta ba ba za mu ba da komai hukunci irin wannan ba za mu tsaya akan asali shine kuma al-asl fil ashiya'i al-ibaha ana asali cikin komai shine halas ne sai abinda dalili ya zo ya haramta ko ya wajabta ko yayi kaza yace inda adna hadhihi al-adilla ina ake aiki da al-baqa'u ala hukm al-asli in aka rasa ki qur'ani da sunna da ijma'i da qiyasi kenan wa futiya al-alimi fi haqqi al-amma sannan kuma fatawan malami cikin haƙin al-ammatu wato mutane gama gari shi ma abun nufi ne kuma abun lura ne to anan zamu tsayawa yau sai mu ci gaba da me ake nufi da ma yutawassalu bihi ila al-adilla wannan kuma yana da fadi insha Allah sai mu zo kansa ko kuma ma mu karanta shi kai tsaye tunda duk abin da zai faɗa kaman nau'i na wato faharasa yake yana faɗin kaman ga abubuwan da zamu tattauna a cikin littafin to zamu karanta shi kai ba sai mu tsaya bayani ba dan kowane abin da zai ambata anan yanzu yana da babin sa mai zaman kansa da za a yi bayanin sa to yana cewa ni abubuwan da ake isa zuwa ga adilla da su shine magana wa huwa al-kalamu ala tafsili hadhihi al-adilla shine kawai dalil wato magana akan tafsilai yanda ake isa zuwa ga dalilan nan da aka kira su waɗannan dalilai guda wato shida da ya kawo yake cewa wa wujuhuha wa tartibu ba'daha ala ba'd to amma dai mu jira dai shi insha Allah saboda lokaci sai mu yi bayanin su sati mai zuwa wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam